This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai.
To Hafiz, ƴan Najeriya yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni na taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Amurka ta ƙi amincewa da wani shiri na Algeria da zai zo gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, yana mai kira da gaggauta tsagaita wuta a Gaza. Daga nan za a ji cewa ƙasar China ta ƙara ayyukan sintiri a cikin ruwan gaɓar tekun tsibirin Kinmen na ƙasar Taiwan kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya, darajar kuɗin ƙasar naira na ci gaba da faɗuwa yayin da kayan masarufi suka yi tashin goron zabi. To ko ina mafita?
Ta shi ne ya za a yi Najeriya ta yi diversifying economy dinta ya kasance mun daina dogaro ga abubuwa kusan 80% da duk sai an shigo da su daga kasashen waje.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Salamu Muni Barma zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Nijar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi ne lafiya. Ga labaran duniya. Yan Najeriya da yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni na taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Hakan ya samo asali ne sakamakon hauhawar farashin kayayyaki sakamakon manufofin kuɗi da suka sa darajar kuɗin ta faɗi idan aka kwatanta ta da dalar Amurka, lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Alƙalamin gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar Alhamis sun nuna hauhawar farashin kayayyaki a watan Janairu ya ƙaru zuwa kashi 29.9 cikin 100, mafi girma tun shekarar 1996, galibinsu na abinci da abubuwan sha. A ranar Juma'a ta gabata ne kuɗin Najeriya naira ta ƙara faɗuwa, inda ake canjin dalar Amurka ɗaya a kan naira 1,524, lamarin da ke nuna asarar da aka samu da kashi 230 cikin 100 a bara. Faɗuwar kuɗin na ƙara taɓarɓarewar halin da ake ciki a yanzu, wanda hakan ke ƙara durƙusar da kuɗaɗen shiga da kuɗaɗen da 'yan Najeriya ke samu. Amurka ta ƙi amincewa da wani shiri na Algeria da zai zo gaban kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon, yana mai kira da gaggauta tsagaita wuta a yaƙin da Isra'ila ke yi a Gaza, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. Linda Thomas Grenfell ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Asabar cewa Amurka ta kwashe watanni tana aiki kan samar da maslaha mai ɗorewa kan rikicin Gaza, wanda zai kawo zaman lafiya cikin gaggawa da ɗorewa a Gaza na aƙalla makonni 6. Kuma daga ciki za su iya samun lokaci don gina matakan zaman lafiya mai ɗorewa. Ta ce shirin da Amurka ke aiki da shi ya haɗa da bayanai daga Isra'ila da Masar da sauransu, wanda zai ba da damar sake haɗa kan duk waɗanda aka yi garkuwa da su da iyalansu, da kuma ba da damar tsagaita wuta a faɗin, wanda zai ba da damar samun ƙarin abinci da ruwa da mai da magunguna da sauran muhimman abubuwa don miƙa su ga hannun fararen hulan Falastinawa da ke matuƙar buƙatar hakan. A ɗaya ɓangaren kuma, daga gobe Litinin ne babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya za ta gudanar da zaman sauraron sakamakon shari'ar mamayar da Isra'ila ta yi wa yankunan Falastinawa tun shekarar 1967, inda ake sa ran ƙasashe 52 da ba a taɓa ganin irin haka ba za su ba da shaida. Ƙasashe da suka haɗa da Amurka da Rasha da China za su yi jawabi ga alƙalai a wani zama na farko na mako guda a fadar zaman lafiya da ke birnin Hague, cibiyar kotun duniya ta ICJ. A cikin watan Disamba shekarar 2022, Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi kotun ICJ da ta ba da ra'ayi da shawara na shari'a da ke tasowa daga manufofin ayyukan Isra'ila a yankin Falastinawa da ta mamaye game da gabashin Kudus. Duk da cewa duk da wani ra'ayi na ICJ ba zai kasance mai tasiri ba, yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da matsin lamba na shari'a akan Isra'ila da wato da yakin Gaza, wanda mummunan harin Hamas na ranar 7 ga watan Oktoba ya haifar.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai sake kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya, darajar kuɗin ƙasar naira na ci gaba da faduwa, yayin da kayan masarufi ke ci gaba da tashin goren zabi. In Najeriya dai na ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa da suke fuskanta, duk da irin matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka domin samun sauƙin rayuwa ga 'yan ƙasar. A hirar da ne da masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, Dr. Rufai Shehu, na fara da tambayarsa ko menene ainihin dalilin da ya sa darajar naira ke ci gaba da faduwa a kan dalar Amurka.
To farko, kowace ƙasa ana duba ƙarfin tattalin arzikinta. Wannan ƙarfin tattalin arzikin wannan ƙasar yana da tasiri ga darajar kuɗin wannan ƙasar. Kamar kuma yadda abin ya kasance wa Najeriya, tattalin arzikin Najeriya ba shi da ƙarfi sosai, wanda ya kasance mafi yawan abubuwan da ake bukata na yau da kullun da ake mu'amala da su, kama kayayyakin da ake using wajen consumption directly by consumers da kuma abubuwan da kamfanonuka ko masana'antu suke amfani da su wajen sarrafa waɗansu abubuwa, ana shigowa da su ne daga kasashen waje. Saboda haka ya sa yawan bukatar da ake da ita na kuɗin ƙasar waje, particularly ita American dollar, ya rinjaye bukatar da ake da shi na naira. Naira ba ta da ƙarfi sosai saboda ba wasu abubuwa da ake bukata waɗanda za a saya daga Najeriya a fita da su waje, amma Najeriya tana da bukatar dala ƙwarai da gaske. Shi ya sanya ake amfani da wannan aspect na demand and supply. So ya kasance mafi yawa bukatar naira ya yi ƙasa, bukatar dala ya yi sama. Shi yana cikin dalilan da suka sa darajar naira ta faɗi, dala ta tashi.
To Dr. ko ina mafita?
Mafita shi ne ya za a yi Najeriya ta yi diversifying economy dinta, ya kasance mun daina dogaro ga abubuwa kusan 80% da duk sai an shigo da su daga kasashen waje, ya kasance a nan cikin gida abubuwan da suke da muke da bukata da su, and the dole economy din mu na bukatun su ya zamanto an samar da su. Idan aka samar da su, zai rage mana bukatar neman dala. Sannan kuma idan muka yi diversify economy din mu daga cewa kawai sai dai hanyar sayar da crude oil ne za mu iya samun dala America, kilan turu mineral resources da kuma ai improving agricultural sector in the
suka bangaren noma kenan,
ana exporting bangaren noma, ana da ba ai kai da ba spire economy Nigeria zai yi
ne. To kamar a canja akala da wato tattalin arzikin kasar kenan zuwa wani fanni daban kenan, akala
tattalin arzikin kasar. Yawa, a dada wasu fannunuka kamar wanda na bada misalan su zai sa hanyar da za a iya samun kuɗin shiga su shigo Nigeria ya kasance an rage tsananin bukatar dala a Najeriya fiye da yadda ya kamata.
To Dakta, ta ya za a magance wannan hauhawar farashi wanda a tarihi shi ma ake ganin kamar ba a taɓa ganin irinsa a Najeriya ba?
To shi kan shi hauhawar farashin, in ka duba farko akwai ɗan stability lokacin da Tinubu ya karɓi mulki, amma kuma sai aka zo aka ƙarawa man fetur kuɗi. Ƙarawa man fetur kuɗi, kaga shi kan shi man fetur wani abu ne wanda ya zama kamar abinda ake ce ma factor na production. Kusan kowace masana'anta ko ina ne, transportation ne, production ne, manufacturing ne, ne suna amfani da man fetur. Wannan ƙara mai kuɗin ya kawo higher rate of inflation. To ya za a yi gwamnati ta samu damar da za ta iya kawo daidaito? To gaskiya mutane da yawa ana ganin cewa zai yi wuya idan ba an koma an duba ta wace hanya za a improving shi kan shi noman ba, ta yadda za a samar da abubuwa su wadata. Idan suka wadata, akwai possibility na farashin ya ragu.
Masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto, Dr. Rufai Shehu kenan a hirar da ne da shi. Yanzu kuma ga Sarfil ya dawo mana da ƙarshen labaran duniyar.
Ukraine ta kabo jirage marasa matuka guda 12 da suka haɗa da Shahid da wani jirgin yaƙi kire Su-34 da kuma makami mai linzami kire KH-59 da safiyar yau Lahadi a cewar rundunar sojin sama. An harbo jirgin ne a gabashin Ukraine yayin da aka harbo jirage marasa matuka da makami mai linzami a yankunan Chernihiv da Sumy da Poltava da Kirovohrad da kuma Dnipro. Har ila yau a Lahadin, rundunar sojin sama ta ce Rasha ta yi asarar dakaru 402,430 a Ukraine tun bayan barkewar rikici a watan Fabrairun 2022. A ranar Asabar, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana fatansa na cewa Majalisar Dokokin Amurka za ta yanke shawara mai kyau wajen amincewa da wani babban shirin ba da taimako ga Ukraine. Kasar China na ƙara yin sintiri a cikin ruwa a gabar tekun tsibirin Kinmen na ƙasar Taiwan kwanaki kaɗan bayan da masunta biyu suka nutse a ruwa yayin da jami'an tsaron gabar tekun Taiwan suka fatattake su waɗanda suka zargi jirgin su yayi kutse. Sashen Fujian na masu tsaron gabar tekun ƙasar China za su rika sa ido akai-akai akan ruwan da ke gabar tekun kudancin birnin Shenmen mai tazarar kilomita kaɗan daga Kinmen don ƙarfafa aikin tabbatar da tsaron teku. Masunta daga Taiwan da China suna tafiya akai-akai. Mutuwar masunta ba sabon abu ba ne duk da irin ayyukan da Sinawa ke yi a cikin ruwa da ke kusa da Kinmen, wanda ke kusa da ƙasar China fiye da babban tsibirin Taiwan. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa dukkan Taiwan mai cin gashin kanta a matsayin wani yanki na yankinta. Daga ƙarshe, hukumomi a ƙasar Turkiyya sun kama shugaban kamfanin da ke kula da mahaƙar zinare a yau Lahadi, inda aka samu zaftarewa ƙasa a gabashin ƙasar da ta yi sanadin ɓacewar ma'aikata tara, kamar yadda kafafen labaran ƙasar suka bayyana. Wata babbar zaftarewa ƙasa ta mamaye ma'adinin Kofla na kamfanin Anagol Madensilik a ranar Talata a garin Ilik na lardin Izistan mai tsaunuka na Turkiyya, inda ma'aikatan suka makale a cikin baraguzan gine-gine da kuma zama wani bala'i na muhalli. Zaftarewar ƙasa ta shafi tudun ƙasa da aka haƙo daga ma'adinan, inji ministan cikin gida Aliya Kilkaya baya. An tsare Sengik da Mirsi, daraktan Turkiyya kuma babban mataimakin shugaban ayyuka na kamfanin SSR Mining Incorporation da ke Denver, iyayen kamfanin Anagol da safiyar Lahadi. A farkon makon nan, hukumomi sun kuma tsare wasu ma'aikatan haƙar ma'adinan Kofla guda 8 a wani ɓangare na binciken da ya faru. Shirin daga cikinsu an kama su a hukumanci.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
To, masu sauraro, barkamu da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida, wanda ke sama wani lokacin da yan jarida ke fashin baki akan muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon mako. Saboda haka, a shirin na yau za mu nazarci batutuwan da suka hada da hirar da shugaban majalisar CNSP Janar Abdurrahman Tchani ya yi da yan jaridar kafafen gwamnati. Sannan za mu dubi tafiyar tsohon shugaban Nijar Muhammadu Isu zuwa Addis Ababa, inda aka gudanar da taron kungiyar AU. Za kuma makarkare da ziyarar jami'an bankin duniya a wani yunkurin duba hanyoyin farfado da ayyukan bankin watanni kusan 7 bayan da soja suka kifar da gwamnatin demokuraɗiyya a Nijar. Sunana Suleiman Muni Barma, ina tare da Hassan Saleh Mustafa, daraktan sashen labarai a talabijin labari da editan jaridar Litan Zubairu Sule. To malamai barkanku da zuwa.
Barka malamai.
Za mu soma ne da jawabin shugaban majalisar CNSP General Abdulrahman Chani. Ya taɓo batutuwa da dama kuma da alama hirarin ta dauki hankalin jama'a sosai. Shin me ya dauka hankalinka Hassan a cikin bayanan da Chani ya zo da su?
Na farko shine hutun Niger da sauran kasashen kungiyar AES da ake cewa Mali da Burkina suka fita daga cikin kungiyar ECOWAS, kuma shi shugaban kasar Chani a cikin jawabin shi ya kuma bisa kan dalilin duka da suka sa kasashen kasar Niger musamman ma da sauran kasashen Mali da Burkina Faso da suka dauki wannan niyya, akwai ma rashin adalci da yake amma Niger. Abin da sa aka kirkiro ta kungiyar dan da kyautata rayuwar al'umma yankin ECOWAS kasashen da fara 15-16 daga bamu Mauritania ta yanzu kuma wannan uku sun wuta, to sai aka kasance an sake aka halartayya. To kuma da suka kara nazari suka kama akwai wata ƙasa musamman ƙasar Faransa an da suka kuzamta ita ma tana katsa landa a cikin tahiyar wannan kungiyar ta ECOWAS, kenan su kuma wannan abun bai musu ba.
Zabairu, menene za a iya cewa ya kayatar da kuma wanda bai kayatar ba a cikin bayanan na General Abdulrahman Chani a hirarsa da 'yan jaridar gwamnati?
To ka san a matsayina na dan jarida ne irin karatun da nema irin wannan hita, na harko dai ba haka ba shugaban kasa kamata yana hita a kowane lokaci. In kai dauka yau a wata 6-3 yana hita, to kaga duka cikin hitar da yake ka gani ba daga wata 6 zuwa yau menene za a cewa an ya karu. Na biyu kuma ya kamata a ce in hita ce za shi dan ya sanar da al'umma ta ƙasa da kuma na ƙasashen waje, ya kamata a ce akwai 'yan jarida na masu zaman kansu, don da su ma suna akwai wasu tambayoyin da ya kamata su mishi don su samu amsa, don su samu su gama talaka abin da ke a cikin bayanin da ya yi. Ya kamata a ce yau duka ƙasashen gagara uku, ya kamata a ce zancen wani sediya, wani zancen faranshi, wani zancen tura, ya kamata an manta da shi, an maida shi baya,
an wuce wurin
tunda an riga an kare. Shi shugaban kasa in ya hito gai ne za yi ga matsalolin da muke huskanta yanzu, kuma ga abin da za mu ga tsarin da muka yi na mutunkaruwan na matsalolin don mu shahe ma talakawa yanzu. In ka ɗauka yau tsadar rayuwa ke da kwai, azumi ke tahe, ko wutar gal na talantarki ba mu da, ya kamata a ce ya ga ma talakawa wani matakai suka ɗauka don ya zamanto talakawa sun samu sauki a bisa kan wannan ƙangi da ake ciki. Taron ministrori da ya wuce an ce akwai matsaloli saboda akwai karamcin abinci da karamcin cimaka ta dabbobi, to da ya kamata ya ga talakawa menene suka huskanta, ya ne za su yi su gano wannan matsaloli. Ya kamata kuma shugaban kasa ya ma mutane bayani bisa kan kuma zuwa da zowa ta mutane da kuma inci na watsa labaru da inci na mutum gayi abinda wadda albarkacin bakin shi gwargwanin yanda doka ta bada. To kaga duka wannan bai samu ba.
Na'am, ko kana so za ka rauna abu ne?
Zan ƙara zance na tidama na dawar noko. Na biyu akwai zancen zinariya. Zancen da aka ce an kama zinariya tonna-tonna a ƙasar Habasha ta Ethiopia. Kun san shi ma an yi ta cece-kuce bisa kan yanar gizo-gizo wadatar sosiyo. To a lokacin NGO suna nema a kamo su haske cikin wannan abun, wannan zinari tawace ce. Amsa ce suke so NGO su ji an bada bayani sai shi shugaban kasa wuto kuma ya wata maganganun da ɗan kasa ba su gamsu da wannan magana, kamar suna ganin kamar akwai lauje cikin naɗi.
Wato da alama dai kamar ma ya kwatanta labarin karra kamzan kurege ne.
Yawwa, musamman ma kamar iya kwatanta wa'ansu wanda suke bayan shi wanga gwamnati da aka juye, kamar irin su suke ɗan irin maganganun don su sa ƙasa a cikin tahiyar CNSP ta Nijar. To ran da muka ji ra'ayoyin mutane al'umman jihar gaskiya basu gamsu ba da wannan bayanin da ya bada, har yanzu akwai ayyukan baya basu wannan ita wani ziyarar da take.
Zabairu, kai ka gamsu da bayanan da ka ji daga shi shugaban majalisar CNSP kan wannan magana ta zinariya ton guda da kilogram 500 da ake maganar cewa ta Nijar ce aka kama a kasar Habasha?
Ka san ni ban maso ba aka ce an aza mashi wannan tambaya, saboda ministan tsaro, ministan na shari'a na rakoki sun magana bisa kan wannan zancen, kuma bisa kan abin da suka gaye ka ga aka mashi irin wannan tambaya za ka gani akwai bambancin abin da amsar da aka bada, ka ga kenan wannan abin. Shi yasa nike cewa nike jan hankalin su 'yan jarida masu mashi irin wannan abin, su 'yan jarida sun san menene illan magana ta shugaba. Ya kamata a ce wasu tambayoyi ko wata magana da yanzu muna cikin IOS akwai wata tambaya da wanda aka mishi shugaban kasa Burkina ya magana prime minister na Mali ya magana amma sai aka ji akwai bambancin ra'ayi kadan kenan kamata a kiyaye dan saboda ka a kawo bambancin ra'ayi tsakanin
mu
da su
to ku bari mu je hutu mu sake dawa
in sai bazara da ra'aniya ba so safa shin jarida su kuki rukuki jomarda ba so ta da dan jarida
Toma da labarkamu da sake dawowa a maudu'i na biyu da zamu zanta a kansa a shirin na yau shine tafiyar da tsohon shugaban kasa Isu Muhammad yayi zuwa kasar Habasha ko kuma birnin Addis Ababa inda a gudanar da taron kungiyar AU kuma batun nan sosai ya kawo cece kuce a nan cikin gida Nishar kasancewar ita ce fita ta farko da Muhammad Isu ke yi zuwa wata kasar waje tun bayan shirin mulkin da aka yi wa gwamnatin Muhammad Bazoum Hassan kai ya kake kallon wannan fita ta Muhammad Isu
ai shine shugaban ko kuma zakara ake cewa ko a turanci ana cewa champion na ita wannan zalikafin ai ta hayi dai dan ya tahi ya gabatar da shugabannin kasashen Africa you know African report da yana shekara ta 2023 kuma a tattauna tsakanin su shugabannin kasashen kuma a samu sabbin kaidaidi na aikin da za a yi na shekara ta 2024 abin da kuma yan jesu gane da aka kure ta aishi tsohon shugaban kasa Muhammadu Isu har yanzu babu wata takarda ta tuhuma da take biye da shi ko kuma a ce an hana shi huta an hana shi ta hana shi babu wani zargi da ake mishi shi hanzu a turmance shari'a bata tuntume shi ba balle ma a ce yazo ko ka bayani ba tsakanin shekaru goma da iya shugabanci kenan kamar sauran yan kasa shi ma iya da incin ya tahi yazo a yanzu a yanda ake ta hanzu da tana mu da hanzu a matsayin aikinmu na yan jarida hanzu ba mu je ba an ce ko ga wata kotu ta kasa tana ta miƙa takarda yabo wanga gare ta yazo ya kawo ƙarin bayani bisa kan shugabanci da kenan wannan abin da kamata a ce an kasa suna cece kuce ba a matsayin na kasa ya ta kamar ni ma ina ta ince in har kuma shi ma sai ta har da kotu ta tuntube shi yazo ya kawo bayani bisa kan shekaru goma da iya shugabancin kasar Niger ba kamata a ce an cece kuce bisa
nan ta yi zabairu me yasa wannan tafiya ta Muhammad Isu ta dauki hankali sosai a nan cikin gida aka yi ta cece kuce wasu na mamakin ya aka yi ya fita wasu kuma na gana a yau ai ba wata matsala
to ai ka san wannan yan siyasa ne ke wannan zance tunda in ba zancen siyasa ba yau cikin in kace kashikan kungiyoyi wanda suka na party ba shi kadai bane wanda ba cikin kasa ya hita to dan mishi za inda yau a ce yau akwai wata koti ta dauki maganar shi take tuhuma shi da wannan abu wannan ne in za ta sai ya tambaya to kenan waga duk cece kucece duk cacar baki ce mutane ke yi na banza da wuri kaga ni duk kakin wannan an ce ba laha yayi da man da an hana shi an ce an kai takardun shi wurin kotun koli duka wannan kaga ni yau ya tabbata ƙarya ne mutane ke yi to kenan kaga ni kuma tahiyar ta shi tana da muhimmanci saboda takarda ce aka a cikin lokacin da muke inda Niger an maida ta kawo saniyar ware inda duk taro na duniya wanda ake yi wani bi ana hana Niger ta yau an ce shi takarda aka aiko mashi kuma aka aiko mashi jirgi na musamman
ya yata
ya tayi da shi kenan sai mu alfahari da abin da za mu illa ma sai ya monto ma wannan ta tashi ta zama makasar kasa alheri cikin kangin da muke wannan takunkumi da aka samu ya Allah kakin azumi ya zamanto duka an warware mu
waɗanda ke ta damuwa kan fitar nan ta sauna ganin kamar hujja ce dake nuna akwai babbar alaka tsakanin sa da sojojin da suka juye mulki
wanda ya zama shugaban kasa shekara 10 duk wani ma'aikacin gwamnati ya zamanto soji ne ya zamanto ma'aikacin gwamnati ne yayi zama yayi mulki ya ai dole a samu alaka tare da shi yanzu ka diba ko harkar zinare ga sono ana so a shaha mashi kashin kaji a ce zinare
shi yawa maganar zinariyan nan Hassan wasu ma na kwatanta kamar yayin da ake cewa ai ya tafi ne da sunan taron Zalekaf wasun kuma gani suke a zinariyan nan da aka mata Niger ton guda da kilogram 500 ita ce ya je watakila ya diba hanyoyin da za a amsota
to mallan Zalekaf san shi ana ba hana adam ya fadi albarkacin bakin shi mu matsayin mu na yan jaridu in kana magana wani lokaci ka riga aiki yanda an sarfi ta sulle fe Elizabeth.
Ina abubuwan da ke wakana na zahiri.
Yawwa, wanzu bamu iya tabbatar cewa a ya ta ne domin mun yi magana da wannan abu tunda shi shugaban kasa in kana tunanciya ne da hoto mun dazu ya ma kwatanta cewa zancen kunu zancen matan amare ne kunu ake babu wata tabbacin magana. Kenan mun zo muka to muka kaman jaddada abin da mun gari suke hudi suke kenan ga mu ma mun bi ra'ayinsu ne. Mun kuma ɗan jarida a karka aiki bisa kan ga abin da ka gani tabbata kana da kake da tabbacin bisa shi wannan abu. Mun ga takarar ai kuma takarar gayyata. Yadda hi a sunan Niger. Kenan kamar da zaburi hudu ne kamar wannan iya karfafa mahimmanci Niger kuma a wannan lokacin da muke ciki
zaburi harkar zinariyar nan da ake danganta fitar nan ta Muhammadu Isu zuwa Habasha
cewa duk wanda kaga suna labarin na zinariya ka taɓa gano wani ya kawo maka hujja ko hutan ta wani bayada wani bai kai ko takarda ba wanda ya wallafa maka ta ga takardar ta sa an kama zinariya balle a ga maka ko tawace kawai zanci ne mutane ke gwamnati ya ce ya sa ai bincike su bari abinda bincike ya gai ai aiki da shi takarda an gode ofisal ma ga abinda ya sai ta kuma kowa ya san shine aka bashi aiki tun shekara 2020 ondan suke wannan zancan in dai zancan da suke jada ake cewa zancan kasa ne wannan suna ana murna an hita daga Sidiyawo kenan yau babban alfahari ne ga dan Niger.
Zamu sake zuwa mu huta daga bisani mu kuma sake dawa domin ci gaban wannan shiri.
Akada araya suna anan babu bamba ya jarida.
To madalla mun kuma sake dawowa zamu karkare da maudu'in mu na karshe a shirin na yau kuma wanda ke bayani akan wata tawagar bankin duniya da ta gudanar da ziyara a nan birnin Yamai a wannan mako watanni kusan bakwai bayan juyin mulkin da aka yi a kasar. Anan bankin ya kwatanta cewa zai sake komawa kan aikinsa shin ya wannan wani irin cigaba ne za a iya cewa ziyarar nan ta bankin duniya ta zo da shi
lokacin da aka juyi mulki suka taba ce su taba yanzu aka kare ta suka gana muhimmancin ya kamata su komo su cigaba da aikin da suke yanzu suka komo kenan iya nuna cewa Niger tana kara samun karbo a kasashen na duniya gabaki daya.
A Zabairu da wannan ta bankin duniya akwai wani sauyi da za ta iya kawo na iya cigaba ne.
To ka san ita bankin duniya duk karshen shekara ko harkon shekara tana ziyarcin kasashe saboda ta yi raskuna bisa kan abin da ta bada ya aka yi da shi ina aka sa shi kuma kasa shekara mai zuwa kuma ya ne za ta na biyu kuma ka san kasashen guda ga uku ga da suka yi suna shirye-shiryen ta su ce za su kudi kirkir kudi na kansu akwai wannan jita-jita kenan kaga bankin duniya za ta zuwa har ta ji tana ta zo don ta ji tabbacin zancen bisa kan wannan in ka dauka yau matsalar mu ba matsalar bankin duniya ba ce tunda bankin duniya yau ko ta bado kudi tunda kudi ba su iya zuwa a cikin kasar Niger saboda an rufe harkar bankuna imuwa tarihi kenan nan ne matsalar mu. Ya kamata a ce bankin duniya kakin ta zo Niger ya kamata a ce kuma ta samu ta gani imuwa tsakanin ta shirya imuwa da Niger ya ne kamata wannan hukunci da aka yi na kafisa kansan hada-hada ta kudi ya kamata a ce an kwance shi sannan ne ake iya gane me Niger take yi kuma wata manhuwa ce da bankin duniya ta kuma ina ne za a tafi.
Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida.
To iyakacin abubuwan da suka sauka a shirin dandalin yan jarida na wannan makon kenan. A madadin bakinmu na yau Zabairu Sule daga jaridar Litan da Hassan Saleh Mustafa na talabijin labari. Ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai wani shikon.
A gaida Sule yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaicen an ji cewa 'yan Najeriya da yana fuskantar ɗaya daga cikin yanayi mafi muni ta ɓarewa tattalin arziki a ƙasar da ke yammacin Afirka cikin shekaru. Hakan ya samo asali ne sakamakon hawan farashin kayayyaki sakamakon manufofi na kuɗi da suka sa darajar kuɗin ƙasar ta faɗi da aka kwatanta da dalar Amurka, lamarin da ya haifar da fushi da zanga-zanga a faɗin ƙasar. Alƙalamin gwamnati na baya-bayan nan da aka fitar a ranar Alhamis sun nuna hawan farashin kayayyakin a watan Janairu ya ƙaru da kashi 29.9 cikin ɗari mafi girma tun shekara 1996 galibin abinci da abubuwan sha.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda.
yanzu kan a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Fiona Wamai da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Justin. Ni Muhammad Hafiz Baballaki sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.